حديثنا قبا حديثنا هو بكنا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ساكي كهون بجمن دقا تجمد جمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيني أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ينا تسن السابقون الأولون من المهاجرين mutune wanda yake mai karaman halitta har wata rana ya hau kan wata itaciya ko zai kare wani abu ne sai sahabbai su ganki sai suke dariya saboda gashi gajere gashi kuma tsaurin sa siriri da kike suke dariya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka fa hakuna min saqayyidi li mas'ud yanzu kaurin abdullahi da mas'ud kuke wa dariya yace fa wallazi nafsi bi yadihi lahuma asqalu fil mizan min jabal uhud yace kaurin nan nasu guda biyu in an tsora a mizani sun fi nauyin dutsen uhud su kai kada ne masa dariya na Abdullahi bin Mas'ud kina mutumin da annabi ce karanta mun Qur'ani inji annabi ce yace aiki aka saukarwa ya annabin Allah yace ni aka saukarwa amma ina so inji daga wajen wani karanta mun inji ya karanta masa suratul nisa'i har ya zuwa kafin zaji ina min kullu ummatin bi shahidin wajina duka ala haula shahida kaga mutum ne mai falalaki Abdullahi bin Mas'ud yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu hadisi ya ba mu labari wa huwa as-sadiqu shi annabi ko shine as-sadiqu mai gaskiya cikin dukkan al'amuran da yake yi ko ya fada al-masduqu wanda yake kuma abin gaskatawa wajibi ne musulmi su gaskata shi kana yace da mu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi yace inna ahadakum lalle kowane daya daga cikin ku yujma'u khalquhu ana tara halittarsa fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfatan don kwana 40 yana matsayin tugun mani kwana 40 kuma yakunu alakatan misla zalik sannan kuma ya canju ya zama budan jini misla zalik kwatan kwatin wancan dai kenan kwana 40 na biyu mun samu kwana nawa kenan 80 wato yana matsayin budan jini kuma yakunu mudghatan misla zalik sannan ya canji ya zama tsoka ita ce mudgha gurgurdan yadda mutum zai iya samu a baki ya tauna misla zalik shi ma kwatan kwatin wancan kwana 40 mun samu kwana nawa 120 kuma yursalu ilayhi almalak sannan sai a aiko masa da mala'ika bayan ya yi kwana 120 wata nawa kenan wata hudu sai a aiko mala'ika idan aka aiko da mala'ika fa yanfuku fihi ar-ruha sai ya busa rai ga wannan halitta ga wannan jaririn wa yu'maru bi arba'i kalimat a umarci mala'ikan nan da rubuta kalmomi hudu abinda ake nufi da kalma anan jumla kun san malaman nahwu sun saba kalma shine a samu kalma guda daya jumla kuma shine a samu sentence cikakke wanda ya kunshi kalmomi biyu ko abin da ya faka amma anan kalimat ana nufin jumal saboda kalma a larabci tana daukan jumla amma a wurin islahin malaman nahwu kalma daban wa kalimatun biha kalamun sabiyu am saboda haka tana nufin kalma daya daya guda daya amma anan ana nufin jumla sai umarni da rubuta jumla guda hudu waɗansu maganganu guda hudu abu na farko bikatbi rizqihi sai umarni da rubuta arzikin mutum wannan jaririn tun yana ciki menene arzikinsa me zai mallaka na gidaje ko na kadara ko na yawan dukiya za a rubuta wannan tun yana ciki wa ajalihi da kuma ajalinsa kwanaki nawa zai yi shekaru nawa zai yi da wata nawa duk wannan za a rubuta wa amalihi da kuma irin ayyukan da zai yi irin sana'ar da zai yi a gidan duniya wa shaqiyyun aw sa'id sannan a rubuta cewa shaqiyyun ne shi ko kuma sa'id abinda ake nufi shaqiyyun marashin arziki ma'ana matalaucin lahira Allah tsare mu da talaucin lahira sa'id ko mai arziki na lahira ke ke sai da aka ce shaqi ma'ana wanda yake da takawa mutumin da baya da arziki a lahira mutumin da baya da rabo sa'id mai rabo kuma to za a rubuta duk wannan ko a ce shi wani kaza ne ko a ce kaza ne yace fa wallazi la ilaha ghairuhu a wannan riwayan fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu na rantsa da wanda babu abin bauta sai ki inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna lalle sai daga cikin ku da zai iya zama yana aiki irin ɗayan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har ya zanto ba abin da ke tsakaninsa da aljanna din nan sai zira'i daya fa yasbiqu alayhi alkitab sai rubutun can da aka riga aka yi sai ya riga yi fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai zo da karshe ya aiki irin aikin yan wuta fa yadkhulaha sai ya shige ta wa inna ahadakum kuma lalle ɗaya daga cikin ku la ya'malu bi amali ahli an-nar da zai yi aiki irin aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har ba abin da ke tsakanin shi da ita sai zira'i ɗaya فيسبق عليه الكتاب في التاسي يرغيتي فيعمل بعمل أهل الجنة فيذو أيكي إلنا ينهى الجنة فيدخلها تسيني تجيكا أبين دا يقول يسبق عليه الكتاب أي يغلب عليه الكتاب في التاسي يرغيتي ربوتين تنداك يتنين تكي سيرغيتي sai zo ya aikin da shi aka rubuta to zai shiga cikin masu irin wannan aikin. To shine malamai suka ce abinda wannan hadisi ke nunawa, idan ka ganka ayyukan da'a kana aiki na da'a, ka roki Allah dorewa har ya zuwa mutuwa akan wannan aikin, dan karka baka san karshen rayuwa ba. Al'amalu bil khawatim, kullum ba farkon ba karshen ba, girin girin ba ta yi mai, wai kula ta saka lambu ko sace ba girin girin ba ta yi mai. Saboda haka ba farkon ba karshen abinda kake yi na farko ka roki Allah dorewa akai har ya zuwa ga mutuwa. Shi yasa annabi ke cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik, ya Allah mai tabbatar da zukata, mai karka wato mai jujjuya zukata, tabbatar da zuciyata akan addininka, kar ya kasance na canja. Bayan Allah na gari suka ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya Allah karka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryata. Saboda ka yin aikin kirki jiya, yau ka zo ka rusa shi. Ka yin aikin kirki bara a bana a yau, ka zo ka rusa shi gobe kuma ka tsira rayuwarka. Allah ya tsare. Saboda haka kullun ka danka aikin alheri sai ka rinka yawa kanka addu'a cikin dare. In ka daga hannunka sama kafin ka ambaci kowace bukata ta kasa duniya, ka roki Allah dawwama akan musulunci, ka roki Allah mutuwa bisa ga imani. Dan duk abin da zaka samu shirme ne matukar baka gama duniya lafiya ba. Matukar mutum bai fita da imani ba, yayi hasara ta karshe wanda babu hasara bayan ta. Saboda haka kafin ka roki komai ya kasance ka roki Allah dawwama akan tafarki na musulunci. Ka roki wa kanka, ka roki wa dukkan musulmi yan uwanka. Sannan kuma idan mutum yana aikin barna, kar ya tsaye bai tsammani. Yace to ai yanzu ne zan aikin barna iri kaza, zan kila ko na tuwo ba za karba ba. Allah ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. La ta'atu min rahmatillah innahu la ya'tu min rahmatillah illa alqaumul kafirun. Ba a san ka dai bai tsammani din yawan zanubin ka tuba. Zanubi na kai sai shine shirka. Idan mutum yayi tuba kuwa Allah zai canza munanan ayyukan sa zaman to kyawawa. To saboda haka wannan hadisi abinda yake nuna wa kenan. Wadansu kuma suka zo wajen Annabi suka ce da shi, in dai ya zanto an rubuta komai tun mutum na ciki, to me yasa za a samu aiki? A kyale mu tsaya kan rubutun da aka yi tun muna ciki. Sai Annabi ya ce i'malu fa kullum miyassarun lima khuliqa la. Ku je ku yi aiki. Kowanne a sannu za a karkatar da shi zuwa ga abinda aka rubuta shi a kai. Ku je ku yi aiki, kar ku daina. Ku ci gaba da aiki. Saboda haka za ka kafa hujja ne da abinda Allah ya ce, ba abinda Allah ya riga ya rubuta ba. Dan abinda ya rubuta ya baka labarin ya rubuta, amma ya faɗa ma inda ya rubuta ka? Amma a harshen Alkur'ani mai girma ya ce kai sallah, ya ce kai zakka, ya ce kai imani, ya ce kai kisa mu iyaye. To sai ka ga wannan umarnin na Kur'ani, dan shine tabbas da kai ake wancan rubutun ku labari aka baka an rubuta ba, ka san ba ina kake. Ina fata an fahimta. Dan kar mutum ya shagalar da kansa da wancan, a'a so ake ka shagalar da kanka da wannan wanda kake fahimta, wanda ake maka magana kai tsaye, aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Wannan umarnin da ake maka kai tsaye, ki ake so kafi ka kyale wancan rubutun da akai. Saboda haka abinda wannan hadisi ke nunawa. Sannan wannan na nuna matakan halittar dan adam, mataki nawa? Mataki nawa? Matakin farko dugunmani, mataki na biyu shine mai ya zama mai gudan jini, sannan kuma mai ya zama tsoka, sannan abu sarai. Kaga matakai guda hudu kenan. Ma'ana wannan na nuna cewa dan adam a ciki baya zama dan adam sai ya kai wata nawa? Hudu. Sannan ne yake zama dan adam, amma a wancan lokacin duk waɗansu zango ne na ɗaya da na biyu da na uku ba a riga an busa rai ba. Shi yasa malaman fiqh suke da bayanai a wancan babin dangane da wanda yayin kurin zubarwa da mace cikin ta, ko yadda ke ta har cikin ta ya zube. Akwai fatawarsu idan ba a kai wata hudu ba, akwai fatawarsu in an kai wata hudu. Saboda sun ce in ba a kai wata hudu bai riga ya zama rai ba, in an kai wata hudu fa ya riga ya zama rai. Sai dai akwai wani hadisi cikin Sahih Muslim wanda ke nuna a cikin 42 Ubangiji na umarta mala'ika ya tsawwara halittar dan adam, taswir na halitta. So kisa wancan hadisi sai ya zo ya zama alƙaƙa akan wannan hadisin, ya za ya haɗa su. Sai wadansu suka ce ai san taswiri aka ce ba busa rai ba, taswiri daban, busa rai daban. Taswiri daban, busa rai daban. Amma a wadansu ayoyin sai aka nuna wajen matakai guda bakwai ake bi, wadansu kuma suna nuna guda biyar. A ƙarshe dai in ka ba za ka samu sun kai bakwai. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, matakin farko kenan ko? Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Mataki guda nawa kenan? Bakwai. Wannan hadisi ya kawo guda hudu. A ce sai ka dauki nan, ka dauki can, ka dauki can, sannan sai ka hada dan Adam. Gaba daya. In ka dauki wuri dai ba za ka iya hadawa. Sai ka leka can, ka leka can, ka bi can, me aka ce a can, me aka ce a can, sannan sai ka hada gaba. Hadisi na biyar wanda a kansa za mu tsaya shine hadisin wato ainihin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Al-hadith al-khamis an ummil mu'minina. أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأن حديث أنكر أجد أم المؤمنين وأور ممني إذا أم عبد الله وأور عبد الله عائشة رضي الله عنها إذا عائشة التي قال داء قريتها Aisha sai ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta samu fallan kasance ta matan annabi, kuma baya ga haka tana da wata fallalar daban, shi ne duk cikin matan annabi ya fi kaunanta sama da kowa. Dan an tambaye annabi wa ka fi so, sai ce Aisha. Aka ce wannan cikin mata kenan, a cikin maza fa, yace babanta Abubakar Siddiq. Amma duk da annabi ya fi son Aisha, baya zaluntan sauran matansa saboda ita. Raba kwana yake da su daidai wa daidai. Har a kwanakinsa na ƙarshe da yake cutar ajali, ba zai iya tashi daga wannan ɗaki gobe ya koma wancan, gobe ya koma wancan ba, yana so ya tsaya ɗaki ɗaya, kuma ɗakin Aisha yake so ya tsaya. Sai da ya fara matansa ya nemi izinin, sai ce kun ba da izini a ijiya ta a ɗakin Aisha? Suka ce mun ba da izini. Annabi kenan bai yi dictatorship ba a gidansa, sai da ya nemi izini. Yace kun ba da izini? Da sun ce ba su yadda ba, suna da haƙƙi, sai an raba. Masu suka ce amince da ka ji a ijiyar ka a ɗakin Aisha. Yana daga cikin falalanta a ɗakinta ne a hannunta annabi ya suka bar duniya. Take annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karɓi ransa a lokacin ina tallafa da shi tsakanin cinyoyina da ƙirjina, Allah ya zare masa ransa. Kuma aka binne shi a ɗakin Aisha, domin bayan rasuwarsa aka ce ina za a kai shi, waɗansu ce a kai shi masallaci, waɗansu ce a kai shi bakiyye, waɗansu ce a kai shi wuri kaza. Sai Sayyidina Abubakar zai ce ai annabi ya faɗa cewa babu wani annabi da ya taɓa mutuwa face sai an binne shi a inda Allah ya karɓi ransa, ba a ɗaukar shi a kai shi. Sai aka binne shi a ɗakin Aisha. Wannan falalar da ke nufa, wannan ba ƙaramin falala bane. Kuma dama can, kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta, Aisha ta yi mafarki, taurari guda uku sun faɗa ɗakin ta. Sai aka wayi gari ta tambaye Abubakar Siddiq, tace na yi mafarki je tauraro guda uku sun faɗo ɗakin ta. Sai Abubakar ya shiru ya kyale ta, bai ce mata komai ba. Bayan Abubakar yana cikin mutanen da Allah ya sanar da su fassarar mafarki. Da annabi ya bar duniya aka binne shi a ɗakin ta, sai ya ce to wannan ɗaya daga cikin taurarin kenan, biyun suna tafe. Bakin ce taurari guda uku sun fara ɗakin ki, ga ɗaya ya zo, saura biyu suna tafe. Ana nan sai Sayyidina Abubakar kuma ya bar duniya, shi ma sai aka binne shi a ɗakin ta kusa da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ce so nake in mutu a binne ni a wajen. Sai kawai Umar ɗan Khattab ya yi komai da ɗan sako, ya ce yana neman falala, in dai ya riga ni mutuwa yana so a binne shi kusa da Abubakar. Ta ce ba inda zan yi masa rawa, dole na amince. Na ce in ka riga ni to kaga an riga ka ajiye ni. Sai Umar ko ya riga ta mutuwa. Kaga wannan mafarkin ya tabbata. Hadisin da nan cikin Muwatta na Imam Malik. Wannan duk ba falalanta bane ba kenan. A fara mata maza wannan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga fazajen da suka fi kowa cikin musulunci, Abubakar da Umar, ga ina makabartan suna ɗakin ta. To wannan kadan kenan. Ana ce mata Ummu Abdullah, ba dan ta taɓa haihuwa ba. Akwai yayarta mai suna Asma'u bint Abi Bakar, tana da ɗa Abdullahi dan gidan Zubair ibn al-Awwam, sai daga cikin mutum goma da aka yi masa albishir da aljanna. To wannan ɗan shine Annabi ke jingina ma Aisha, ya ce mata Ummu Abdullahi. Kuma daga nan ne malamin suka ce ya halatta mutum yayi alkuniya ko da ba ya da ɗa. Ya halatta ka zaɓi wani suna da kake so, ka ce mu rinka kiranka Abu Ammar, ko mu rinka kiranka Abu Yasir, ko Abu Khalid, dan ka sanar Khalid bin Walid. Kace ko kana kwanan shago ba ka riga kai aure ba, ya halatta ba komai. Duk masu hansarar su je su yazo ransu, ya halatta mu kira ka in kana so daga yau. Abul Qasim, annabi ya ce ku sa sunana amma kar ku yi alkuniya da alkuniyata, dan alkuniyar annabi ne Abul Qasim, ya ce kar ku cewa wani Abul Qasim. Sai shi sallallahu alaihi wasallam. قالت عائشة تسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسر دمجة سبطة قليتها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا وندي إلكرو في أمرنا أتكل نمرمو haza wannan lamarin namu na addini wanda bi ya kirkiro ma laysa minhu abinda baya cikin sa yazo ya cuta shi a ciki fa huwa raddun to za a mayar masa da kayan sa kaga al'amru anan gurin annabi na nufin musulunci fi amrina haza wanda ya kirkiro wani abu cikin lamarin mu na musulunci ma laysa minhu abinda baya cikin musulunci sai ka kirkiro ka kawo shi aisha ce annabi ya ce fa huwa raddun sai aka kawo masdari amma ana nufin ismul maf'ul ne yana nufin fa huwa mardudun amma sai aka kawo kalmar rad wanda tana nufin mayarwa ba wai abin mayarwa ba shine ma mayarwar gaba daya wa fi riwayatin man amila amalan a wata riwayan daban ta muslim tace man amila amalan wanda bai aikata wani aiki laysa alaihi amruna ba umarnin mu akan wannan aiki fa huwa raddun to wannan al'amari an mayar da shi ba za a karbe shi ba wannan hadisi shine kashin bayan rusa dukkan wata bid'a a ban kasa duk abin da yake bid'a ne wannan hadisi ya rusa abinda duk mutum ya gina shi akan bid'a Allah ba zai ba shi lada ba dan ba ma za a karba ba nan tana magana ba da lada fa huwa raddun kawai aka ce kuma anan gurin akwai wadansu wanda za su zo wajen maganan bid'a sai su ce to ai dan ka ce kar ai bid'a yanzu kenan kar mu shiga jirgi kar mu shiga mota kar mu hau keke kar mu hau mashin kar mu yi amfani da sifika ko amfarfawa kar mu yi amfani da dukkan wani abu ke kira dan su ma da ababai bid'o'i ne a lokacin annabi babu su wajen sa zaka baki sai ka ce da shi da ka taka ji waɗannan al'amurra da ka zana addini ne su ba addini bane ba wani abu ne na bukatar rayuwa annabi kuma ya rusa duk abin da yake sunansa menene addini yake man ahdatha fi amrina haza wannan haza dai isharatun ila maza isharatun ila addini isharatun ila al-islam babu wanda zai ce idan na hau mashin daga nan gurin na tafi ta maturu ladana bai kai wanda ya hau mota ba wanda ya hau mota gingimari ta katako ladansa bai kai wanda ya hau cijo ba wanda ya kai cijo ladansa bai kai wanda ya hau malasa ba akwai wanda zai faɗa ka ba yankan lada bane ba wannan bukatun ka na duniya wannan saboda haka duk bid'a da ta shafi lamarin duniya kirkira kenan a duniyance ka kirkiro mota ka kirkiro kwamfuta da duk abin da zai taimaka wa rayuwa ta ci gaba wannan shari'a ba ta hana ka ba amma kirkira ta fuskar addini ka kara ko ka rage ko ka kawo wani abu da sunan falla ko wata sallah ko wani zikiri ko wani salo na hayrala ko wani salo na istighfari to wannan shine bid'a wanda shari'a ta rushe dan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin muslim an zo an tambaye shi ga waɗansu mutane suna yin kilili ga dabino su dauki idan dabino ya huda su tsaga shi su dauko irin su sa a nan gurin dan ya bayar da ka sai annabi ce wannan zai amfani ai ba zai amfani ba sai sahabbai suka ce ai mun shayi ko yana amfani sai ce kun shayi yana amfani suka ce ita to ku kuka fi sanin lamarin dunar ku je ku kayan ku wannan ba halla bane ba istighfari bane dan haka ba sa jiran sai annabi ya bada umarni kafin su je su duk abin da gwaji ya tabbatar da an hada kaza da kaza zai bayar da kaza yan haka sinadari da kaza zai bayar da kaza sinadari da kaza zai bayar da kaza wannan a duniyar ka je kai tayin kirkirar ka ba hana ka ba amma a cikin lamarin addini dole ka bi wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ko babu wata bid'a mai suna kyakkyawa dukkan bid'a bata ce kullu bid'atin dalala kar ka taba zamanin akwai wata bid'a sunanta mustahabbiya ko bid'a mustahsana ko bid'a kyakkyawa wannan duk rabe-rabe ne wanda ya fara kawo shi a cikin duniyar ilimi shine Izzuddin ibn Abdussalam wanda ake kira sultanul ulama a cikin littafin sa qawaidul ahkam fi masalihil anam sai Shafi'iyya ne kuma to a wurin sa Imam al-Qarafi dai daga cikin malaman Malikiyya yayi karatu sai ya dauko wannan abu ya rubuta cikin littafin sa to a cikin wannan tunda shi dan Malikiyya ne sai Uthman bin Kutambo ne shi kuma ya dauko cikin littafin wannan Imam al-Qarafi shi kuma ya sa anashi to na faro maka daga asalin wanda ya fare sai ce Usman dan bore daga karshe ya kirki ya turo daga cikin littafin wadanka dan karka sai ka gani a cikin littafin shi Usman bin Danfod bin Fodio ihya usuna Usman bin Bidata akwai bid'a mustasana a karba tun daga can sama wanda ya fare Izzuddin bin Abdussalam an mayar masa da martani wanda ya mayar masa da martani kuma dan malikiya ne shine Abu Ishaq Shatibi a cikin littafin sa al-Ijtisab ya yi ragargada wannan batu ce babu wata bid'a mai suna mustasana kullu bid'atin dalala yace wannan kullu din baqiyatun ala babiha la yadkhuluha at-taqsis abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.